إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a safiyar ranar asabar yau 5 ne ko 6 ga watan ramadan na'am 6 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1440 daidai da 11 ga watan 5 shekara ta 2019 wannan shine darasin mu na biyu a cikin littafin Zadul Muslima ajiya darasin da muka yi mun karatu a cikin inda malamin masake da talabul ilmi wa nashruhu neman ilimi da yada ilimi din karkashin wannan babi mun karanta hadisai guda 6 to yau zamu tashi a sabon babi wanda malamin yi masa suna yi masake da aljanabati ma'ana wannan babin zai magana ne akan abin da ya shafi janaba kamar yanda na gaya muku yanda malai kira littafin da suna guzuri lallai guzurin ne dan za ku ji littafin yana shiga bangarori daban-daban na rayuwa musamman a bangarorin da kuma mata suke da damuwa a cikin su zai magana akan kunga wanda ya magana akan ilimi yau zai magana akan ibada wata rana zaka je magana akan akhlaq wata rana akan abu kaza mana bangarori daban-daban mallan ya dauko a cikin littafin wadinsa da yace aljanaba babi ne da zai magana akan janaba yawanci da a karatun da muke na fiqhu mun san ma'ana abin da ake nufi da janaba kuma mun dan yi bayani daidai gurgudu akan su hadisi na farko da malam ya kawo a karkashin wannan babi yace an khawlata binti hakim an karbo wannan hadisin daga khawla yar hakim annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam akan wannan baiwar Allah khawla ta tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ku kula da wani abu da kyau ku gani mata da suke karatu suna samun daraja da ambato tun a zamanin sahabbai har zuwa yau kuma ajiya an magana akan neman ilimi da yada shi kun ga wannan duk kusan hadisai za ku ga duk kusan hadisan da suka shafi ibada a musulunci da yawanci mata ke ruwaito su hatta wankan janaba da waye da za a yi magana a gaba za ku ga da yawanci mata ne suke kawo wadannan hadisan ashe daga cikin darajar mata shine da za a cire hadisan sa a musulunci ba ma za a yi ibada ba to kaman haka kuma abin ke nuna a yau ma akwai bukatun mata su dage su irin wannan ilimi din ya zamto mata na iya dauke ma kansu damuwar su ta ilimi kuma suna iya dauke ma ɗan uwan su ba ma sai an kai zuwa ga wanda suke maza ne musamman na nesa ba to shi yasa anan mallam yace daga shi daga khawla binti hakimin kun ga ba ce sayyidina abubakar ko umar ba wannan ke ƙara ƙarfafan babin ji akan tashi a dage ayi karatu wannan sahabiya tace sa'alati nabi sallallahu alaihi wasallam ta tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi anil mar'ati ta tambaye shi game da mace tara fi manamiha wanda za ta ga take gani a baccinta ma yara rajulu irin abinda namiji yake gani ma'ana ta tambaye shi da tambaya na ladabi da kyautata kalamai amma kuma ta isar da sakon da take so ta isar wanda wannan shine ladabin da ake so dukkan mutum ya samu idan akwai kalman da in kika yi ishara za ta isar da sakon da kike so ki tambaya to ba bukatar sai kin fito da abin da yake akwai kaman batsa ko rashin kunya a cikin sa sawa'un namiji ne ko mace ce kun ga tambayar sai ta ce ترى المرأة ترى ما tara fi manamiha ma yara rajul, mace take ganin irin abinda namiji yake gani a baccinsa. Faqala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, laisa alaiha ghuslun, koda ta ga cewa gashi nan a mafarki ko a bacci tana tarawa da namiji, to babu wanka a kanta, hatta tunzila, har sai idan ta gama niyi bayan farkawanta daga bacci. Kun ga anan musamman a watan Ramadana mun samu fatawa mai kyau anan. An fahimta ko? Na farko shine a idan mutum ya bacci a yi mafarki har ya zama ya fidda maniyi, azumin sa bai lalace ba. Azumin sa yana nan yanda yake, babu ramuwa ko wani abu makamancin wannan a kansa. Na biyu shine koda mutum ya mafarki matakar ba ya gama niyi bane, babu wanka a kansa. Shine abinda hadisin yake koyar da mu. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, laisa alaiha ghuslun, babu wani wanka da babu, laisa alaiha ghuslun, babu wani wanka da za ta yi, hatta tunzila, har sai idan ta ga cewa ta fitar da maniyi ne. Wannan kuma mun magana a kansu, ya kamata kowa iya bambance tsakanin maniyi da wadiyi da maziyi. Dukkanin su mun yi karatu a kansu, ya kamata kuma za a iya gane su. Sai hadisi na biyu karkashin wannan babi, malam yace ana Aisha, kun ga shi ma daga nana Aisha radiyallahu anha, anna rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wancan an ce mace ce ce wai khawla ce ce tambaya ko, to yanzu nan kuma namiji ne ke tambaya. Anna rajulan, cewa wani mutum, sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya zo ya tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, anur rajuli, dangane da menene hukuncin mutum, yujami'u ahlahu, wanda yake tarawa da iyalinsa, summa yuksilu, sannan sai ya gaza fitar da maniyi, shine ma'anar summa yuksilu, ya tara da iyalinsa amma bai kai ga fitar da maniyi ba, sai dai duk abin da za a ce jima'i ne ya cika. Wa Aisha jalisatun, a lokacin da wannan mutumi ya tambaya, nana Aisha tana zaune a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya bai wa mai tambaya amsa da cewa, inni la af'alu dhalika, lallai ni kaina annabin Allah nakan aikata haka, yakan faru da ni. Ana wa hadhihi, ni da wannan iyalin tawana na Aisha da kake gani. Thumma nagtasilu, sannan sai mu yi wanka. An fahimci maganan? A wancan na farko kenan fitan maniyi yana haifar da janaba, tunda babul janaba ta muke, kun gane? Hadisin farko na haula yana nuna cewa fitan maniyi a mafarki ya samar da janaba. Zai zo ya magana akan wankan janaban yanda ake yin sa. Wannan hadisin na biyu kuma yana nuna duk mutumin da ya tara da iyalinsa, ko da babu fitan maniyi kamar yanda hadisin haula ya faɗa, to shi ma kuma janaba ta samu. Kun gane hikimar kawo hadisan guda biyu? Hadisin farko yana nuna ne fitan maniyi yana sa janaba. Na biyu kuma yana nuna cewa ko da ba fitan maniyi, in an samu tarawa da iyali, to shi ma janaba ta samu. Kun gane hikimar da yasa ya kawo hadisan biyu ko? Yawwa. To sai hadisi na gaba ya gama babin ma'ashi. Za mu ɗauki ghuslul janabati? Na'am. Mu ɗauke shi? Na ga miss call ɗinsu sun fi biyar a waya na yanzu haka daga zamana. Mu ɗauka don ya zamto mun gama da maganan janaba ɗin, tunda shi ma a kansa ne. Yanzu a nan mun dai fahimci abin da ke sabbaba janaba shi ne a taƙaice. Ko a mafarki ne, ko a bagace ne, in dai an samu fitan maniyi janaba ya samu. Sannan haka nan akwai abin da ke sa yanzu a yi janaba ko da maniyi bai fita ba, shi ma mun fahimta a dukkan hadisan guda biyu. A taƙaice abin da babin ya koyar da mu kenan. Sai mu je, to yanzu kamar za mu kaddara cewa kenan, to janaban ta samu ya za a yi? an fahimci magana shine sai malai yace guslul janabah wankan janaba kun san malamai suna da maganganu da yawa a game da abin da ya shafi wankan janaba to amma mu dauko samfarin na annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga ya wadatar da mu shi yasa sai malai ka wannan yace an ibn abbas an karbo hadisi daga abdullah dan abbas yanzu ba mace bace kenan ta ruwaito ko to amma kun kalli hadisin kuma bai cika ba sai da macen ta sa baki domin ya ce qala haddathani khalati maimuna kun fahimci magana yace maimuna gaggota maimuna ta bani labari ta gaya min hadisi mai ta gaya maka ya abdullah dan abbas radiyallahu anhu sai yace qalat cewa ta yi da ni danaitu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ghaslahu min aljanabati fa ghasala kaffayhi tace danaitu haka ne adnaitu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ghaslahu min aljanabati na kusantowa adnaitu na kusantowa annabi sallallahu alaihi wa sallama ghaslahu kukula ghaslahu ruwan wanka ghusluhu wankan da kansa ku gane bambancin biyu in an ce ghasla shine ruwan wankan ghusla kuma wankan da kanshi kamar yanda alula in aka ce alwudu alwa wawun da fatha alwudu ruwan alula alwu wawun da dhamma wudu alulan kansa kun fahimta to anan ma da tace adnaitu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ghaslahu na kusantowa annabi sallallahu alaihi wa sallam da ruwan wankansa min aljanabati na janaba bayan wannan kusanto masa da ruwan fa ghasala kaffaihi sai naga annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda iyalinsa ne akwai hadisi ma da ke nuna tare suke wankan ko tace fa ghasala kaffaihi sai naga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wanke tafukan hannayensa marrataini aw thalathan so biyu ko so uku kafin ya sa su a cikin ruwa sai naga ya wanke tafukan hannayensa so biyu ko so uku ce wanta so biyu ko so uku shakka mai riwaya ne ma'ana ba za ta iya tuna so biyu ne ya wanke ko so uku ne ya wanke ba kenan dai in har kika yi dai kai so biyu to kin tsira an fahimci haka ko thumma adkhalahu yadahu fil ina'i sai naga bayan wankewan ya tabbatar da hannunsa yayi tsaf-tsaf sai shigar da hannunsa a cikin kwariya yana kike ganin hannunki da kyau da tsafta da za a zuba miki ruwa ki cuda hannunki kike ga bakin ruwan da zai zuba sai kin yi mamaki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke hannunsa farko ya tabbatar da tsaftar hannun tace sannan sai ya shigar da hannun nasa cikin ruwa da ya shiga me yayi thumma afraga bihi sai ya kamfaci ruwan da hannun nasa ya kwarara ma'ana ya iba da hannunsa ya kwarara wannan ruwan ala farjihi akan al'auransa ma'ana ya fara wanke gabansa sannan kuma tace san da yake wanke gabansa din nan wa ghasalahu bi shimalihi da hannunsa na hagu yayi amfani kenan ba a wanke al'aura da hannun dama yanzu mun samu abubuwa nawa sai dai na farko shine mu sani ninya na ciki ko da za mu kaddara cewa yayi ninya yayin da zai wanka dan innamal a'mal bin niyyat bayan ninya shine ne fara wanke hannu so biyu ko so uku sannan na uku shine diban cikin tafin hannu na ruwa mutun ya wanke a gabansa da shi sannan kuma wankewan ya zamto da hannun hagu tace bayan haka thumma daraba bishimalihi al-ardha sai naga ya sa wannan hannun nasa na hagu da ya wanke al'auransa da shi sai ya bigi ƙasa da shi fadalaka ha ya cuda hannun a ƙasa dalkan shadida cudawa mai tsanani ma'ana da ya gama sai ya sa hannun sai goga a ƙasa to yanzu ke kuma tiles ne a wurin ki shi kuma ƙasa ne ya za a yi na'am malamai suka ce idan a babban manufan da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka shine kashe kwayoyin cuta. To idan akwai abin da zai daukan makwafin sa kaman wani sabulu ko makamancin sa, suka ce zai iya wadatarwa daga wannan. Ina fata an fahimci wannan, saboda koda aka yi likitoci da suka gwada sun tabbatar da cewa lallai hakan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya kashe duk wani kwayoyin cuta da ke dauke a tafin hannunsa. Wannan mutanen kauye su za su kuma more ma wannan hadisi. Bayan wanke hannun sai ta ce thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah, sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin alulan da yake yi, irin alulan sa kai da sallah. Thumma afraga ala ra'sihi, bayan ya gama alulan sai naga ya sake amfani da tafin hannuwan nan nasa da ya wanke a farko, ya ɗibi ruwa ya rinka zubawa ala ra'sihi a kansa salasa hafanatin, cikon ta menene, kamfata uku, mil'u kaffaihi, cikon tafin hannunsa, ma'ana rinka cika hannunsa, tafin hannunsa su uku yana zubawa a kansa. Wasu malaman suka ce hannayen biyu ake nufi, yake ɗibowa haka sai ya zuba. In hakan bai yiwu ba, suka ce to yanzu maimakon haka kamfata hannu biyu su uku, to mutum zai iya yin hannu ɗaya su shida. Ina fata an fahimci wannan, shine abin da wasu malamai suka yi bayani a kai. Kuma haka ce ku fito da ma'anan hadisin, tunda a farko ta ce ya wanke hannuwan sanne guda biyu, kuma da yazo ta ce da zai wanke gabansa sai ya amfani da hagu, ashe ya nuna da da su biyun duk yake amfani a tare. An gane? To saboda haka duk wanda yazo ta ce ko dai ya cika tafin hannunsa biyu ya wanke, ko kuma ya dauki tafin hannunsa ɗaya sai ya yi so shida maimakon uku. Thumma ghassala sa'iri jasadihi, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alolan ya wanke kansa da cikon hannunsa da ruwa su uku, thumma ghassala sa'iri jasadihi, sai kuma ya wanke sauran jikinsa. A wata riwayan aka ce fara da dama ko sannan ya wanke bangaren hagu. Thumma tanaha an maqamihi, bayan ya wanke sauran jiki, yanzu ruwa ya gama jikinsa gaba daya. Thumma tanaha an maqamihi, tanaha sai ya matsa, sai ya danne santa. An maqamihi, daga inda yake tsaye tun daga lokacin da ya fara wanka, sai ya matsa gefe. Inda yana tsaye anan yake wanka, yan sai ya koma nan gefe. Da ya koma gefe me yayi? Fa ghassala rijlaihi, sai ya wanke kafafuwansa. Me yake nufi? Lokacin da yake alola, da ya zo bai wanke kafa ba. Kun gane magana? Ƙarshen alola ina ake wankewa kafafuwa? To wancan alolan da ta ce thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah, sai ya yi alola irin alolansa na sallah, amma da ya zo kafa sai ya jinkirta kafansa. Sai yaushe? Sai a yanzu da ta ce thumma tanaha an maqamihi, sai ya matsa daga inda yake. Fa ghassala rijlaihi, sai ya wanke kafafuwan nan da bai wanke su ba a lokacin wancan alola. An fahimci magana? An gane da kyau? Na'am. To wannan shine siffa ta farko na hadisin Imam Muslim wanda malam ya kawo a wannan. Sai hadisi na biyu ce an Ummu Salama, kun ga duk iyalansa ne dai. Yace an karbo wannan hadisin daga Ummu Salama, qalat, take cewa qultu, ni da kaina nake cewa ya Rasulullahi, ya Annabin Allah, ya jakadan Allah, imni ra'atun, lallai ni wata mata ne, na kasance ni mace ce, ashaddu dafran, ko ashaddu safra ra'asi, ina da matsanancin gashi mai yawa, ko ina da dauri mai yawa a kaina, kamar mu ce kitso a yanzu. Kun fahimci magana? Ko tana ishara zuwa ga yawan gashi a kanta, ko tana ishara zuwa ga kitso da take yi na kulle-kulle a kanta, shine da muke ce ma kitso din. Sai ta ce afa an quduhu li ghuslil janabati, yanzu zan kwance wannan gashin nawa da na daure shi da ne kitsansa, li ghuslil janabati, saboda wankan janaba. In na tashi wankan janaba, duk wanka sai na tsefa kaina? Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, la a'a, ba sai kin yi haka ba. Innama yakfiki, sanu dai ya wadatar da ke in kin tashi yin wanka an tahshiya ra'siki salasa hasayatin da ke zuba ruwa akan kiki jika shi zubawa uku kamfata uku thumma tufidina alaihi alma sannan sai ki zuba ruwa akai ma'ana ki fara sa hannunki a ruwa ki ciccuda cikin kanki ki tabbatar da shigar ruwa a hankali kafin ki zuba shi likitoci suka ce zuba ruwa tashi daya akai yana sa mura yana sa rashin lafiya amma sa danshin kai kafan gashi na jin danshin ruwa to yakan rurrufe ta yanda ruwan da zai biyo baya ba zai cutar da shi ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da ita a tunda gashin ki na da yawa ki fara sa ruwan kadan ki shigar da hannunki ki tabbatar da hannunki ya tattaba inda kike tunanin ruwa zai iya shiga cikin sa bayan wannan thumma tufidhi sai ki kwarara ki zuba alaikil ma ruwa akan ki fatathhirina daga nan fatathhirina sai ki wankanki na janaba kun fahimci maganan ko malamai sun yi magana biyu anan na ga fatoyin su Sheikh bin Baz da sauransu game da mace ta tsefe kanta a yayin wanka sun bambanta tsifa na wankan janaba da tsifa na wankan jinin al'ada wasansu sun ce sausaushin yana kan na janaba ne saboda janaba wani abu ne da zai iya wa a samu faruwarsa a kullum ko akai akai to idan aka ce duk sanda za a yi wankan janaba sai an kwance kai suka ce to za a samu mushakka kuma wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj suka ce amma ita al'ada wani abu ne wanda take daukar lokaci in an yi ta akan dauki lokaci kafin ai tsammanin dawowanta suka ce to idan na al'ada ne abin da yafi dacewa shine mace ta kwance kanta sannan ta yi wanka wallahi a'lam wannan ita ce fatawar da na gani na su Sheikh Abdulaziz Ibn Baz akan wannan mas'ala da duk da dukkanin su sun gamsu cewa idan akai irin yanda muka faɗa anan wankan yayi to sai dai kauce masabani ko shakka zai fi kyau mace inda hali in dai wankan haila ne ko nifasi ta kwance gashin ta sai ce wannan wankan in kuma wankan al'ada ne janaba ne to wannan babu laifi in ta yi wannan yanda aka faɗi da Allah ta'ala ya datar da mu mu dauki hadisin karshe a babin ko hadisi na uku malam yace ana Aishata an karbo wannan hadisi daga nana Aisha qalat take cewa kuntu na kasance aghtasilu nakan yi wankan janaba ko nakan yi wanka ana ni na Aisha wan nabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi mukan yi wannan wankan ne min ida'in wahidin daga ƙwarya guda daya ma'ana daga bokici daya ko tukuba daya ko ma dai menene guda daya tace sukan yi wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam min janabatin na wankan janaba a wani ruwa har takan ce rage min sauran ruwan ko a wata ruwayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka ya fito sai a wani ya zo za a yi wanka da ragowar ruwan sai suka ce ai ragowar wankan ruwan janaba ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe mumini baya janaba ba'ana baya najasa abinda aka rage na wankan janaba ko da ba wankan janaba bane mutum zai iya amfani da shi waɗannan su ne hadisan da malaika guda uku a wannan babi ban sani ba ko sun fito da abin da ake bukata a fahimta na'am sun fito ko so mun fahimci a wannan darasin dai mun fa'idanta da abubuwa ne guda biyu na farko mun fahimci yanda janaba ke kama mutum sannan na biyu kuma mun fahimci yanda ake wankan janaba idan ta samu mutum ina ga kodannan muka samu a yau insha Allah sun taimaka mana gobe kuma sai mu magana akan haila da jinin nifasi insha Allah ta'ala bayan su kuma sai magana wankan hailan kuma da na nifasi din sannan zai zo magana akan lalle da mata suke yi da sauransu bayan nan zai magana akan kwadaitarwa game da aure zai magana akan neman auren da kuma kishi ga sunan dai abubuwa ne da dama waɗanda insha Allah za mu amfana da su a cikin littafin zai magana akan sadaki da haƙƙin mata, haƙƙin ma'aurata kansa, duk mala ya kawo cikin hadisai. Sannan zai magana akan kwadaitarwa, akan kyautata ma iyali, mace ta kyautata ma mijinta ko shi mijin ya kyautata ma iyalinsa. So ina ganin ku ya hakuri mu takaita da wannan, in samu je in sauke wancan nauyin shi ma, duba da yanayin lokaci. Insha Allah gobe karfe nawa ne muka sa za mu rinka fara? Na'am, tara ne ko? Karfe tara ne ko? Yau na? Takwas da rabi ne na yau? Wa'anallahi. To shikenan, ku yi hakuri. An